so daga wannan yasa kenan su makarantu sun fadada sannan kuma tallafi ya karanta malamai kuma su ma sun karanta malamai sun karanta so waɗannan matsaloli muna fatan ya zama dai kada a bar su a hannun lajina ya zama ita lajina ita kadai ke yin wannan saboda haka kenan akwai bukatun ya zama iyayen yara da ainihin wato su da'irori da sauran yan uwa baki daya ya zama an tallafa an samar da makarantu nagartattu ba kamar yanda yanzu abin yake tafiya ba to kuma har yanzu fa kamakon ainihin wato fadadan waɗannan makarantu na primary to bangaren tafi shi ma gashi nan yana fadada to wannan sai ya zama kenan aiki ya karu akan lajina na kasantuwan kula da waɗannan makarantu din su ma sun karu to abu na gaba kuma cewa har yanzu dai muna fatan ya zama su iyayen yara da ake ta fama da su matsalolin nan dai su din ne har yanzu wato matsalolin rashin biyan kuɗin makaranta daga iyayen yara har yanzu ana fama da shi duk da cewa su lajinoni sun yi magana na makarantu daban-daban kuma su malam sun sha yin bayani akan wannan amma dai har yanzu ta janibin iyayen yara akwai koke-koke gaya daga malamai wasu malaman ma sukan dauki wata ma wata biyu wata uku babu wannan dan ihsani ma da ake bayarwa babu wato haƙin koyarwa ballantana ai maganan ihsani ba ta janibin haƙin biyan ainihin wato albashin malamai abinda yasa ba mu so mu ce masa albashi muke ce masa ihsani to kawai dai ihsani ne ake ba malamai amma muna tunanin ya zama yanzu ya zama iyayen yara za su ba da haƙoƙinsu sai ya zama yanzu ba ana kiran iyayen yara su ba da haƙin kuɗin makaranta ba da'a su je su yi ma malaman makaranta a tallafi da kuma ainihin wato ihsani wanda zai ba su dama su ci gaba da ba da karatun da ya dace kuma daga ciki har yanzu muna sa ran ya zama su waɗannan malamai na primary to ya zama za su iya tafiya su je su ƙaro ilimi idan suka bar makarantun to zai zama kenan babu malaman da za su ba da wannan karatu a lokacin da suka tafi ainihin wato makaranta ta gaba domin ƙaro ilimi wannan kenan zai buƙatar da ita makaranta ta sami malamai da za su mai madadin waɗannan malamai da suka tafi ƙaro ilimi to kaga kenan buƙata ta kuɗi ta tallafa musu malaman da za su tafi karatu da kuma ɗauko waɗansu a madadinsu su ba da karatu ashe kaga kenan ba ma kawai a tsaya kan kuɗin makaranta da ake neman iyayen yara su ba da a su ma ƙaro to ba ma wannan ba ainihin kuɗin makarantar ma yanzu da yawan wasu makarantu ana magana cewa yara ko su koma gida ko a dakatar da su ko kuma a ƙara kuɗin makaranta to waɗanda ma ake da su yanzu nan to wasu na ƙorafin sun yawa kan haka wasu sai su janye yaransu ko kuma ainihin wato kenan su in an maida su gida sai su zauna iyayen yara su kibiya sai zama an tsere ma yaro da karatu su kuma ƴan uwa abinda suke gani sai sun ga uwar bari kan cewa lallai yaransu ba zai karatu ba sannan sai su maido shi daga baya wanda suka maida masa karatunsa baya sannan kuma sun ƙara masu malaman wahalar karantar da su waɗannan yara ɗin musamman ma a fagen tahfiz zai zama kenan kullum akwai adadin ayoyi ko surori da ake karantawa to idan yaro ya zama baya nan to ran da ya dawo to sai an biya masa karatun da baya nan sannan kuma a biya masa karatun da ƴan ajinsu wanda za su yi tare to kaga anan an ƙara ma malamai aiki sannan kuma an dankufar da cigaban karatunsu so daga waɗannan suna daga cikin matsalolin da makarantu suke fuskanta kamar da muka ambata akwai maganan kuɗin makaranta da ya kamata a ce iyayen yara sun daure sun ƙara ko kuma aƙalla wannan da aka sanya musu ya zama ainihin wato sun cika su sun biya kan kari sannan kuma makarantun da suka zama babu malamai wadatattu to lallai a zauna da lajinan ilimi na wannan yankin da kuma lajinan fodiyoyi da iyayen yara da da'iya sai ya zama kenan an yi ƙoƙari an inganta wannan karatu da kuma wannan makaranta ɗin sannan kuma akwai buƙatan azuzuwa wanda kullum ƴaƴan ƴan uwa ƙaruwa suke to in ba a yi ƙoƙari aka samar da makarantu ba ƙarin azuzuwa to zai zama kenan azuzuwan mu za su koma kamar azuzuwan makarantun jahiliya ka iske ainihin wato ɗalibai sama da 40 ko 60 ko 70 a aji ɗaya babu bukatan wannan ya zama kenan ya diske mu. So da haka akwai bukatan hangen nesa mai zurfi ya zama a daina management, ai managing aji. A wasu wuraren ma za ka iske aji, an haɗa aji ɗaya da aji biyu, ko nazare ko irin wannan, sakamakon rashin azuzuwa da kuma sakamakon rashin tallafi daga ainihin wato su ƴan uwa ko kuma su masu tafi da makaranta din. So da haka makarantun nan mu fahimci cewa makarantun mu ne na harka, wanda mu za mu ɗauki ɗawainiyansu, kuma duk matsalolin mu sai ya zama ainihin wato mu muke kula da waɗannan matsalolin, kuma ba wanda zai zo ya mana ainihin wato tallafi. Aikin mu ne kuma ya zama mun samar da ilimin da muke bukata, mu samar da tarbiyyar da muke bukata, maimakon ya zama kenan abubuwan namu mu ma koma irin na jahiliya, babu kula a makarantu din, ɗalibai sun yawa kuma babu azuzuwa, kowa na kallon gabansa. Wani sakamakon haka ma sai ka ga ainihin wato shi ainihin wato yan yara sun ma maida, sun ɗauki yaransu daga makarantun fodiya sun kai su makarantun jahiliya, wai saboda ko kuɗi sun yawa ko wani dalili. To muna fatan dai ya zama wannan ainihin wato su malan za su ainihin wato ƙara mana haske da ishadi bisa ga ainihin wato irin waɗannan matsaloli, kuma ya zama kenan ba kamar yadda aka saba ba, ya zama in an yi magana kuma sai ya zama sai wata shekara ta dawo babu abin da aka yi kan wannan. To da kuma ganganun da su malan za su yi kullum suna tarkizi akan baki ɗayanmu, ɓangarorin iyayen yara, ɓangarorin yara, ɓangarorin malamai da komai da komai. Muna fatan za a samu canji insha Allah daga wannan shekara din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To insha Allah muna gayyata su malan su zo su yi jawabin ainihin wato kammalawa insha Allah. Akarmukumullah, tafaddalu mashkuran mashbukan ma salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لوكتي يا كوري يا كما تأتي ينزو من رجع من تاشين وتوكا كما تأتي أمبارا دولي نيتي دا تاشي كما كربي الأ تو أما سيغاشي ينزو بيو سورا كما با أغاما با. To a gurguje zan dan tabo insu janibobi daban-daban irin wanda na dan saba tabawa a lokacin wannan taro shigen irin wannan. Na farko shi al'amarin tarbiya na yara da nufin su zama manya nagari wani abu ne da ya zama wajibi akan al'umma. Ya tsoro akan al'umma ne ta tarbiyyan yara. Don haka ne ma a dukkanin ƙasashe na duniya inda suke da hukumomi za ka ga akwai ma'aikatan tarbiyya wanda ake yake zuwa da suna da su madaratu tarbiya ko minister of education wanda yake ainihin yake ware kudade masu yawan gaske dun daukan dawainiyan duk abin da ake bukata wajen gudanar da tarbiya din wuraren tarbiya din wato makarantu kenan da daukan dawainiyan ma'aikata wanda ya hada da malamai da ma'aikatan da ba koyarwa suke yi ba da kuma daukan dawainiyan su dalibai ba su karatu tun daga almajiran primary har ya zuwa daliban manyan makarantu jami'o'i yakan zama ainihin hukuma take daukan dawainiyan wannan cikin daukan dawainiyan almajiri da dalibi hatta dukkan janibin da ya shafi rayuwarsa ba kawai ayi a koyar da shi a aji ba a hada kula da lafiyansa da wanda ya hada da suturansa da abincinsa da komi da komi duk haƙƙi ne na al'umma akan ita hukuma din don hukumar tana amsan kudade na al'umma ta hanyar harajoji da kuma fidda arzikokinta wanda taskokinta na karkashin ƙasa da kuma sauran hanyoyin da suke samun kudade na al'umma madadin al'umma suke sarrafa wannan don haka ne ma zaka ga da yawan wurare ainihin sha'anin ilimi sun fi bashi muhimmanci yakan zama ainihin in aka yi kasafin kudi na shekara sai kaga sha'anin tarbiya ya dauki kaso da yafi tsoka to mun waye gari a wannan al'umma da muke zaune a ciki mun waye gari cewa babu hukuma waɗanda aka dora ma alhakin gudanar da abin sun ɗauka kayan al'ummar nasu ne na ƙashin kansu su ba su damu da a komi da ya shafi al'ummar ba sawa'un tarbiya ne ko na kula da lafiya ne ko ma kula da ainihin hanyoyi ne da hadarin moto idike hadarin motoci ko ma ko menene noma ne kiwo ne menene ba abin da ya dame su su ba al'ummar ta dame su ba kowane mutum yana ganin cewa abin da aka yanka aka bashi kayansa zai faca gare shi yadda ya ga dama kuma akwai masu amfana da wannan su suna ganin haka za a ci gaba da yi saboda waɗansu ƙasashe suna amfana da waɗannan dukiyoyi waɗanda su a wajensu suna sarrafawa ne wajen tarbiyyar mutanensu muku a nan sai a tattara a kai musu har ma idan aka samu wani yana ƙoƙarin ya zama cewa ya yi amfani da waɗannan dukiyoyi wajen taimakon al'ummarsa to yanzu za ka ga an sa masa tsama an ci ainihin shi ɗan tashin hankali ne ainihin a kawar da shi dole a samu wanda zai ɗebe kuɗaɗen ya kai musu don su suna amfana da waɗannan kuɗi ba su kuma damu da mu ko mu rayu ko mu mutu ba to abin da muka gani muka samu kanmu kenan a cikin wata al'umma wadda mahukumtanta miyagu ne kuma sai an laluba an samo mugu da dukkan ma'anar mugunta sannan shi za a ɗauko a ɗora a kan al'umma miyagu su aka ɗora a kan al'umma su san kun ba yadda za ka ji ka ji wani yana wani magana dangane da al'umma ɗin ko ma ballanta na yi maganar tarbiyyar yara na taɓa jin ina kallon talabishin na ga wani minista na wata ƙasa cikin ƙasashen larabawa yana cewa a yanzu haka suna da ɗalibai a makarantun raino na sare kenan da makarantun raino da makarantun firamare guda kaza sai ambaci adadinsu ya ce wannan yana nufin kenan nan da shekara 25 muna bukatan guraben aiki adadin wannan waɗannan mutane to yanzu suna bazancen da suke nan ba shi wannan mutumin mai kula da sha'anin ayyuka ne ba sha'anin tarbiya ba ba sha'anin makarantu ba amma shi yana tunanin sama wanda suka yi makaranta aiki ne yanzu yana tunanin aikin da za a kirkira nan da shekara 25 in yaron da ya shiga makarantar raino ya fita a matsayin ya kammala jami'a to amma anan da za ka je ka sami minista a ma'aikatan ilimi ka ce masa ɗalibai nawa ake sa tsammanin za su kammala jami'a a bana in ya dallara maka rana sai ce ina ruwansa ko ma guda nono ya ba mai ne dami shi bai ma sani ba to da kuma ka sami ministan kwadugo sha'anin ma'aikata ka ce mashi ko kun mai kula ma da sha'anin ɗaukan ma'aikata ka ce masa ana tsammanin ɗalibi nawa ne zai kammala karatunsa bana zai ce maka ina ruwansa da wannan
to inda ba nan za su tsaya ba, za ka ce masa ɗalibi na mu ake da shi ma a makarantar, ce maka hada adadin makarantu bai sani ba, bai sani kun bai dame shi shi abinda ya dame shi ana kawo kaso ne ya kashe shi kenan, nawa za a ba ma'aikatansa shi kuma ya kashe shi abinda ya dame shi kenan. To ba wannan ba ma an sami da ka tambayi ba ka tambayi minista nawa ne adadin ɗalibin da zai fita ba, ya ce bai sani ba, ka tambaye shi adadin makarantu ma ba zai sani ba. To da za ka je jiha ka tambayi ministan ilimi na jiha ɗin ka ce ɗalibai nawa ake da a wannan jiha, zai ce maka bai sani ba, makarantu nawa ne zai ce maka bai sani ba. To wannan ma ba wannan ba ma inda za ka je ka sami principal ka ce masa ɗalibi nawa kuke da shi, zai ce bai sani ba. Ya ma faru an je an tambayi wani principal malamai nawa kake da shi a nan, sai ya ce nawa ne ma malamin mu, shi bai san malami nawa kake da shi kuma ma ba nan wannan ma ba, akwai ma inda adadin ma mutane bai dame su ba. Akwai lokacin da aka yi local government wanda aka kira soba a nan, soba local government wanda ya hada sabon garin Zaria, wato nan a lokacin ana soba local government din ke, wanda yanzu local government wodi ne daban-daban. To a lokacin aka kawo adadin mutanen local government din gaba daya, sai su wanda suke kula da shi anan suka ga cewa adadin ɗaliban primary ya fi adadin wannan da aka fara, aka ce adadin mutanen local government, wato adadin mutanen da aka ce su ne suke zaune a local government din, to ba su kai adadin yan primary local government din ba. Haka nan kaga ba su ma damu da kowa yake zaune a ciki ba. To haka da muka samu kanmu a ciki, kuma ba mu tsammanin akwai wani a tunanin wani gyara, don duk lokacin da ake tunani kawai ana tunanin a yadda kawai yaya za a wawura kuɗi ne. Kuma abin mamaki kowane mutumin da yake barna nan sai ka ga ana yabonsa. Shekaran jiya muna Abuja muna tafe a kan an sa wani poster, wai ana gode ma shugaban ƙasa saboda ainihin ya maida Abuja, ya maida ƙasar nan koriya. Amma muna tafe a cikin busassun itatuwa ne, busassun ciyayi, wai amma duk sai ya zama kore. Ko mu kuma mun fito inda muke ganin ko ina kore ne, ko ina an bashi ruwa ya zama, kuma ko nan ainihin sai dai in an yi ruwan sama albarkacin ruwan sama ya zama kore, in kuma wani shi kenan ko me ya mace. Amma sai a yaba mu mutum da abinda shi yake lalata a ce ya gyara, a ce yanzu ka ga a raba mu shugaban ƙasa akan cewa ya samar da wutar lantarki, ana zaba ya masa akan ya kaga an yaba mota akan ya gyara titunan mota, ainihin gashi ma ba dubba rami, kuma har ma ba kunya ba tsoro wani ya zo ya jawabi ya ce gashi nan tun daga Abuja har ka je Kano ba ka za ka ci karo da rami ko ɗaya ba, saboda ka ainihin sun kashe biliyan kaza wajen gyare-gyare. To wannan irin al'amari, wannan ko gwamnatin Fir'auna bata kasance haka nan ba. Na'am, Fir'auna ya ga hadari ga ƴaƴan Bani Isra'ila ya riƙa yanka su, amma akwai shi da wani abu guda, yana kula da ciyar da al'umma. Har ma Hamana wazirinsa ya ce masa wannan abincin da kake ba mutane shi ya sa ba za su yunƙuri su yi aiki ba, ya kamata a daina ciyar da su. Ya ce ya za a yi, ina Ubangiji ba zan ciyar da bayina ba, domin ainihin ya ɗauka ma kansa kowa sai ya ƙoshi. Fir'auna kenan. Har ma a wani ƙisa ake cewa ma hatta ma wai sai an ci abinci an ƙoshi ake kawo masa raguwa, shi yana cin suɗi na mutane. To kaga Fir'auna kenan, wallahi ba gare Fir'auna da waɗannan mutanen ba. Da Fir'auna muke da shi da komai ya yi daidai, illa iyaka mu zai yanka ya yanka, amma dai in ce koma ci ma sha. Amma yanzu nan ana kisa amma kuma ba komai. Ana kisa fiye da kisan da Fir'auna ya kasance yana yi, domin Fir'auna yana kai yanka ƴaƴan Bani Isra'ila ne maza a shekara guda, wata shekarar kuma ya kyale. Amma ba yana zuwa ne ya saka bam a kasuwa ba, ya kashe kowa da kowa ba, kuma ya dasa bam a makaranta ya kashe ɗalibai. Amma mu abin da waɗannan suke mana kenan, su har makaranta suke samu science secondary school a Port Harcourt, aka je aka kashe mutane ma'adadi masu yawan gaske, waɗanda ainihin namansu aka riƙa tattarawa gutsutsuraru ana zuba a buhuna aka yi musu janaiza. Kuma mun san waɗanda suka yi ba wani hukumatan ƙasar ne. To yanzu abinda muka samu kanmu a cikin wannan hukuma kenan, wanda ba fa kana tunanin za ta yi aikin da ya rata a wayar da bane. to ya za mu yi daga gashi muna haihuwan yara yara kuma na bukatun tarbiya za mu zauna ne mu ce tunda babu shi shikenan ga makarantu hukuma suna nan ana iya ganin su gidan wuraren kwanan kadangaro kenan zaka ga makarantu galiba ai da kuke tafiya makun yayya da zango a makarantu musamman wajen tattaki zaka makaranta babu taga babu kofa ba allo ba ali ba kujera haka malami zai shigo duk a sozo zauren wani san gada man zama haka nan haka makarantun hukuma suka kasance to anan yanzu makarantu ana yin makarantu ake ce musu na kudi wa'ansu har ya zama sunan su na kudin sunan sun koci sunan su ba makarantun tarbiya ba makarantun kudi saboda haka kudi kawai ake bukata an dunga kirkiro abubuwa kenan wanda za a yi domin a samu kudi certificate a kasar nan ya zama kawai rubuta shi ake ana sai da shi ne shi komai na kudi ne to mu ba za mu zauna mu ci gaba da wannan a cikin wani hali ba dole ne mu dauka mu kan mu matakai na tarbiyyar yayan mu mun san kuma yayan suna da yawan gaske da daukan dawainiyan su yana da wahalan gaske ba zai waye zama mun iya ba amma ba kuma za mu fasa ba ta haka nan muka daidai gurgudo aka samar da makarantu wanda ba su kai musu da wanda ya kamata ba sawawan a gini ne a gini inda yara su karatu gine-ginen ba su kai mustawa ba dan ya kamata a ce gini ya kare ka daga zafin rana daga sanyi daga ruwan sama ya zama ai ba kuma ya bayan ya kare ka daga wannan har wala aji ya kamata ya zama ya ba da dama ina yadda mutum zai iya tunani yayin karatu ya zama wato ba yana fama da zafi ko sanyi ko wahala ba amma yanzu azuzuwan mu ba irin wayannan bane naje buɗe wata makaranta a wani wuri da aka gayyace ni makarantun kuma fodiya ne bayan an gama jawabin muka ji aka shiga aji abin ya so sami na rai dan na duba naga sama kwano ne babu sinin safa wato kenan yana nufin ana zafin rana za yaran za su sha zafin rana kenan bayan za ka na shan zafi ka iya gane karatu ya kamata a ce makarantun nan ainihin makarantu ne wanda suka dace da in ana zafi za su ji sanyi ne inda yiwu ma akwai air conditioner an rufe da labule ba su kallon waje ba su jin hayaniyan waje don haka suke a kasashen waje haka su mun fara da malaysia ne na je malaysia ban shiga makarantun ba amma na ga makarantun su dama suka ce ai wasu fata makaranta an gani kamar sky creeper ce wanda jonathan yana gwamna ya taɓa tura yaran garinsu suka je suka yi ma wata malama mai ciki taɗe har ta mutu to sai aka nuna makarantar kusa da inda muka sauka a Kuala Lumpur to sai na ga sky creeper ne dogon gini ne mai hawa kamar 35 to sai yake cewa to ya suke karatu ana suka yi ai suka ce ai ga wannan hayan suka ce ai kana aji baka jin hayanin sab saboda kowanne yana da air conditioner ne an sa mishi ma ai hanyar da ba za ka ji ma motsin waje ba sab in kana cikin aji to kuma tare da su muka fara amma mu ina muke da irin wannan ife fice waje yana shigowa zaka ga aji gashi ana kan komai ma yana shigowa kaga aji ya kamata ya zama ya kare ka ne da ya baka dama ne kai tunani ka iya karatu sannan kuma shi kuma yaron kansa da zai karatu ya kamata ainihin shi kuma ya zama yana cikin wani hali ne da zai iya yin karatu na farko sai da ya karin kumallo mai rai da lafiya akwai kwai da hanta daga sashen burodi an hada masa da dan miyan kaza yayi karin kumallonsa mai rai da lafiya sannan ya zauna a aji kujeran da taushi da daɗi kan desk din shi ma haka ga sannan kuma lafiya da zuwa can a ce gyaran-gyaran a zo a yi karin kumallo bayan gama zuwa can karfe 11 rana gyaran-gyaran a zo a ce a sha madara a sha madara a dawo zuwa can gyaran-gyaran a ce a je gida a huta sannan kuma rigan da ya sa ran litini ba ita zai sa ba talata duk gaba ɗaya yana da riguna ne na makaranta adadin kwanakin da yake karatu in kwana 5 ne daga litini zuwa juma'a yana da uniform guda 5 na kowace rana da ƙarshen mako sai ya bayar a wanke masa gaba ɗaya a goge a kawo ya sake sawa kowace da haka ya kamata lafiya lau kai ma ba wannan ba ma in ma a makarantar ma in zai fita ya tsalle-tsalle akwai kayan tsalle-tsalle daban in zai iyo a ruwa ne a kayan iyo a ruwa sannan kuma zai dole a tabbatar da lafiyarsa har ma a wa'insu ƙasashe ainihin kamar yadda a jamhuriyar musulunci ta Iran yaron da zai shiga makaranta sai an duba lafiyarsa har wanda yake ga mun shi lokacin da suke yara ba su da wannan gatancin ya dade yana da matsalan ido amma shi bai san yana da matsalan idon ba baya gani sosai amma yanzu ka'ida ne duk yaron da zai shiga makaranta a Iran sai an mashi test na ido da kunni don wasu yara ba su ji sosai sai an yi test din idon shi da kunnin sa da komai da hakorin sa da komai da komai nasa amma kafin ya shiga makaranta kuma ana kula da lafiyarsa a kowane lokaci haka ya kamata amma kuma dai ba mu da wannan to kaga ya kamata aji ya zama ya baka daman da zaka yi karatu ne sannan kuma shi ma malami tsaf albashin sa tsaf da gida da mota lafiya lau ba ya zo ya hamma ba malami zo ya hamma ba ya zama shi ya tarbiyyantu kuma yana da ainihin lafiya lau ya tarbiyya ya tarbiyyantu da tarbiyyan da ta dace ya koyar don sai ka gama jami'a ne kake shiga makarantar da za a koya maka yadda za ka koyar da yara don koyar da yara yana da wahala to amma munan ya al'amuran yake ba haka nan ne ba sannan kuma ya zama duk akwai kayan aiki bayan gini mai kyau akwai duk kayan aiki yanzu wannan lokaci na mana da yake amfani da kayayyakin aiki na na'urori masu kwakwalwa ya zama duk kuna da wannan yanzu an daina yayin allo da alli malami zai zauna ne ya jera ya tebur guda tare da ɗalibansa aji ba a son aji ya wuce mutum goma sha biyu galiba yanzu abin da suke hatta na firamare wasu ba ya wuce aji mutum goma sha biyu har ajin mutum ɗaya ana samu in yana da wata matsala wadda ba zai dace karatu tare da wasu ba sai a bashi malamin sa kawai a rika koyo da shi amma galiba aji sukan ce ba su san aji ya wuce mutum goma sha biyu shikenan domin mu anan yadda na sani lokacin a dacen lokacin da muka yi koyarwa suna cewa adadin yan aji in na firamare ne kada ya wuce 40 in na sakandare ne kada ya wuce 36 to amma ya zama tsohon yayi yanzu ana tunanin aji bai kamata malami ya koyar da dalibi fiye da goma sha biyu ba domin yana bukatar ya kula da kowanne ne ya san tunanin kowanne su tattauna da kowanne to amma wannan mun san wannan mustawa kan nan gaba insha Allah amma yanzu dai tunda ba za mu kai ba da dade gurbadan abinda muke da shi za mu yi amfani ta haka ne wa'annan makarantun fodiya suka samu to amma fa sun kasa kaiwa ga mustawa ta kowane janibi mustawa ta gini ne ta malamai ne ta kowane janibi saboda mene da me za a yi wannan za a sami da me za a yi za a dauki wa'annan dawaniyoyi da wasu kudaden a ina za a bayar wa zai bada muna da arziki amma wasu wawaye suna da kirshi su ba su san ma'anan arzikin ba ɗiba suke su kai kasashen waje ko kuma ƴan kasashen waje suke ɗiba su san musu su ta su so su ingizo mana bala'i ba su da wani aiki sai in gizo mana bala'i zuwa kwazon duke mu saboda haka muna da duken amma yana hannun wasu to yanzu ya za mu yi za mu zauna ne mu ce ba za mu yi komai ba za mu yi daidai gwargwado ne ta nan wadan koma kan su iyaye musamman an ji bayanin da shi malam shehu ya yi dangane da su iyayen yara ana ta fama da su akan biyan kuɗin makaranta duk da kuɗin makarantar nan ba wani mai yawa ba ne wannan abin na ya faru na kasa mai da shi kudin makarantar ba wani mai yawa ba ne amma kun ba su biya kuma rashin biyan nan rashin sanin ciwon kai ne don galiba ba rashi ba ne don mun samu wani mutum da aka ce yaronsa na da hazaka aka ce ya gama firamaren fodiya zai shiga sakandaren fodiya aka ce ya kawo kudin makaranta 3,000 ya sai masa kuma uniform mai masa kaza ya ce shi ya basu ma ya ce yaron ya basu makaranta amma a lokaci guda sai aka ga yana sabon daki zai yi amarya to kaga shi tarbiyyan yaron ne bai dame shi ba karin mata ya dame shi alhali gobe kiyama lalle ba za a tambaye shi me yasa bai kara mata ba amma za a tambaye shi tarbiyyan yaronsa yaron nan a gane amana ne a hannunmu lazim ne mu kula da tarbiyyarsu babban abin da za ka yi ma ɗanka shi ne ka bar masa tarbiyya ba kai gini mai kyau ka bar mashi gida ba kai ma in ka lura gidan da kake zaune dama ba ubanka ya bar maka ba idan ka bari yaron ka ya zama bai sami tarbiyya ba har ya girma ba har za a yi idraki wani abu ne da yake fauti ya wuce kenan in yaron ta wuce kenan ba a dawowa da ita na wanne karin maganan Larabawa suka ce laitan shababu yahudu ina ma kuruciya na dawa
bai dawa
to lokacin kuruciya ake karatu in ka bari yaro ya wuce mustawan idan shekara 7 to abinda ake a shekara 7 kasar shekara 7 ba fa zai in ka bar shi wuce 14 to abinda ake kasar da 14 ba zai kuruci ba zai yi idan dogon shekara 20 ya riga ya gama mustawan kasan ba zai yi sai ba in kuma ya zama gandakai
kashi jirge ya jiki gandakai shekara 30 yana ana ya bulana
ainihin gashi kawai a jiki jirgege amma a kai hoge saboda bai san komi ba to ba zai yi a wani lokacin ka sa masa tarbiyya wanda ake mayar ruwa ba zai kuma yaro ba an gama saboda haka daidai lokacin da ake yin tarbiyyan raino a lokacin ake mai raino in aka yaye yaro lokacin mai raino ya wuce lokacin da ake tarbiyyan primary a lokacin ake na primary in ya wuce wannan ya wuce lokacin da ake na secondary a lokacin ake na in ya wuce wannan ya wuce lokacin da ake na jami'a a lokacin ake na in ya wuce lokacin shekarar ta mata ka riga ya gama yanzu ya zama babban mutum to mutane gani ba su kan zabi da abincin da zai ci da suturan da zai sa da abin masu da zani abin ba su bar wasu yin sun to babban abin da za ka yi tunani shi ne ka tarbiyyansa wanda yana iya wuce shi ko ya sami gida ko ya sami motar hawa ko ya sami arziki mai yawa wannan rubutacce ne ba hakiran ka ba ne domin mun sha ganin masu kuɗi mu ga ayansu sun talauce cin gajeren lokaci rubarin yawon su ne su ne ya yi su san farko da su ne ya fi na samu kudi ba su ba a caka da shi kaza kasu talauce haka ba ka arzika ɗigar arzikin ɗanka amma kana ilmantar da shi wannan in ka bar shi lokacin ilimin ya wuce an gama ka cuce shi ka gama cutarsa kuma za a tambaye ka koyi ya to makarantun kodiya suna da sun bambanta da sauran makarantu ganin cewa su tarbiyya ake ma mutum tarbiyya ake ma mutum wanda za ta kula da duniyarsa da rayuwarsa ya zama ya mutu mutum ne wanda ya san cewa shi ba ne na Allah ko zai ya san cewa akwai shi da makoma lahira ya san cewa rayuwar nan da zai gidan gudu ce zai za a gwada shi ne bayan ya mutu kuma akwai makoma saboda haka ana masa tarbiyyar da ita ce da kyakkyawar rayuwarsa a duniya da kyakkyawan makomansa lahira wannan tarbiyyar ba za ka samu shi ba a makarantu hukumomi wanda su suna damuwa da rayuwarsa na duniya ne har ma wani provost na makaranta lokacin da wani hargitsi na ɗalibai har aka yi suka yi kashe-kashe su ɗaliban aka turo sojoji kuma suka aka yi kashe-kashe dai a nan kusa da mu ne to sai aka fira da shi provost ɗin makarantar a BBC wannan kuma naji da kunni na aka ce masa to ya za a yi a ce ɗalibai na babban makaranta suke irin wannan rashin ɗa'a rashin sanin ya kamata alhali muhalli ne da ya kamata a koyar da ɗa'a sai bude baki ce ai mu ba da muke koya ma dalibi mu ba ro mu da ko da'an sa ko ya zama mutumin kirin ba abin kuma shi ya da iya fadan gaskiya ne ya fada gaskiya dun gado da wannan gaskiya ba da su ai su sun zo ne suna tarbiyyar mutum to da mai malaci maka tarbiyyar yanzu in ka lura in ka bude television ka kuma wannan television ko ka bude radio zaka ji kullun ana ta kokari ai ma mutane tarbiyya zaka ji uwar gida barka da rana mai gida barka da warhaka filin yara gasu nan a gidan radio zaka ga ana ta kokari a ce wannan bai kamata ba ko filin matasa bai kamata a ce matashi ya fito magidanci ya fito gida bai ga makewayo a gida yanzu ya tsaya tsaye cikin jama'a yana tsola bawul wannan abin kunya har ina wannan bai dace da mai magidanci da kawai wato ana kokari a yi mishi tarbiyya da bai kamata kaza shi wannan tarbiyyan har abada ba inda za shi tarbiyya ana maka ne ana dan faraka da ubangijin da ya halicce ka ne da makomanka ana tarbiyyan mu yana nuna maka cewa wannan abin da aka ce kai ubangijin da ya halicce ka ne ya ce kai kuma kana da lada in kai wanda aka hana ka ubangijin da ya halicce ka ne ya ce ka bari in kai kana da zunubi kuma duk abin da ka aikata ana rubutawa za ka koma wajen Allah kuma za a tambaye ka kuma akwai hisabi wannan shi ne tarbiyya kenan sai mutum ya tarbiyyoto ba sai baya bukatar a sa masa ido ko ya abu dun yana jin kunya a ce bai ba ko ya bari dun yana jin kunya kar a ce yayi a yana yi ne saboda Allah to tarbiyya kenan wanda za ta zama a jikinsa ta zama bangaren jikinsa baka bukatar dan sanda ya tsawata ko kotu ta daure shi ba jin tsoron wannan tsakanin shi daga Allah zai abin da ya kamata yi tarbiya kenan to kuma irin wannan tarbiyan da muke na a makarantun mu wanda ba za ka samu a wasu makarantun ba saboda haka daidai gurgurdo kyakkyawan aniya na kyakkyawan tarbiya lalle kam akwai shi amma kamar yadda shi malam Shehu mai yake magana a madadin shugaban lajinan fodiya ana cewa akwai mushkiloli da yawan gaske da muke fuskanta daya daga cikin su shine mushkilan rashin kayan aiki da rashin isassun malamai da rashin kuma biyan malaman ko da ma ihsani ne ba a ce masa albashi ba to za a tanan zan juya dangane da malamai mun san cewa malaman fodiya mun san na ga wani takarda da aka bani fodiya din da na ga irin abin da aka ce masa albashin malamai ce gaskiya wannan ba albashi bane domin wannan albashin gaskiya in kai karin kumallo mai rai da lafiya so ɗaya raka ya ƙare amma an ce na wata ne to kai ka san dama ba zai yi ba abinda za mu ce shine za ku lura da cewa wannan yana ɓangaren wani abu ne da ya hau kanmu mai ƙoƙari daidai gwargwado mu yi kuma a yi saboda Allah daidai gwargwado mun san ba zai yi a biya bukata amma dai kar mutum ya ɗauka cewa in ba a biya mashi bukata ba gara ya bari ya je inda zai samu wani abu ya yi don Allah kuma ya ɗan haƙura da ɗan abin da ya samu Allah ya hore ya ɗan samu a yi fatan Allah ya sa masa albarka kuma a yi fatan nan gaba Allah ya kawo mana mafita da gaggawa saboda ka yi zama da wannan kyakkyawan aniya ɗin sannan su ku kuma ɗalibai da yake da yawan ku wakilai da kawai kuma na yi wasu ba ɗaliban kudiya ne da ba ka kawo nan ba ko masu fadakin mafabin da aka kawo an ɗebo wasu ne suka wakilci wasu saboda ka fi da kuka zo wasu kuma wakilci dubu dubu ta ɗaliban kudiya ne da ba su sami zuwa ba saboda haka ku ji saƙon kuma ku gaya musu ku da kuke daidai shekarun karatu to lalle ne yanzu ku sa kan hankalinku a karatun na sha nana ta wannan me ya hau kanku ku yi kun san abin da na faɗa bara wancan da shekarun baya me na ce a riƙa yi kun manta me na ce a riƙa yi yawwa karatu to karatu tu ai tai dai kawai abinda za ku sa mu gaba kenan kar wani ya ba rutanin wai me zai zama nan gaba nikan ji a radio sai ka ce wai me kake so ka zama shirme kawai san bai kamata a rika tambayar me yake so ya zama ba ba lokacin tambayan me zaka zama su yara ba su yi ansa maka wannan ba abinda ya kamata kai tunanin zaka zama shine zaka zama bawan Allah na gari amma yanzu ba lokacin menene zaka zama ba ka fadanka in Allah ya raya ka ya raya ka amma mutumin kirki bawan Allah na gari amma dai yanzu kai karatu in kana primary ne kai karatun primary in kana secondary ne kai karatun secondary in ka je jami'a kai karatun jami'a to a jami'a ne ake zaben fanni ko da a secondary ma ana yin art da science a raba to a lokacin da ka je secondary senior secondary lokacin da zaka zabi art ko science shikenan in kuma ka je jami'a a lokacin zaka zaɓi wani fanni zaka karanta a art din ko a science din sannan a lokacin da zaka ce to zaka na son zaka zama zaka yi aikin zaka karanta aikin likita ne ko zaka zama injiniya ne ko zaka zama kaza ne sai ka zaɓi wannan anan in ka kammala karatun to a lokacin ne ake batun me zaka yi amma me zaka zama Allah kaɗai ya sani me kake so ka zama ni yanzu abinda naga ina yi ni ban taɓa tunanin abinda zan yi ba kenan ba kamata ai ka damu da cewa mai zaka yi ba wannan kawai ka ce dai abinda kake fata kowane irin mustakabal zaka zama zaka tuka jirgin sama ne zaka yi kera shi ne zaka yi koyi gini ne zaka yi aikin likita ne zaka oho dai koma wani zaka yi malamin makaranta ne koma mai zaka yi amma dai ka zama bawan Allah na gari bawan Allah na gari a kowane fanni kake yawa to shine abin in ma kana abin da ya kamata ka damu da shi kenan nan gaba kai kana fata ka zama mutum nagari to yanzu kuna iya ganin mutane ga sunan ba su da tarbiya kuna ganin ga su yanzu su aka dauka ake ba shugabanci za ku ga mutum dolo an ce masa shugaban kasa za ku samu wani gabo an ce mishi dafta an ce mishi yayi tafsiri za ku samu wani wofi an ce masa gwamna za ku ga wani sha-sha-sha an ce minista to wa'annan mutane ba abin da ya dame su illa kansu kawai, al'umma ba ta dame su ba, tunanin su ya riga ya dode, kowanne kansa yake tunani. To ba irin wannan muke so ku zama ba, muna so ku zama mutane ne nagari wanda za ku amfani kanku, ku amfani iyayenku, ku amfani al'ummanku, al'umma ta amfana da ku, sannan kuma ya zama wannan sanadiyan tsiranku a lahiranku. Wannan shine tarbiya kenan, wanda zaka amfani kanka, wani amfana da kai, sannan kuma ya zama ka sanadiyan tsira. So ka fagan da an ana magana addini, mutane sukan dauka kamar sallah da azumi ne kawai, alhali in mutun ya duba addini zai ga mutane suna samun mafita a hanyoyi da daman gaskiya suke taimaka ma al'umma. Wa'ansu shekarun baya wani yaro yana karanta, ya karanta mani, ya gama karanta architecture, sha'anin zane-zanen gini. To ya haya NYC sai ya rasu. To sai wani wawa yana da ma karanta addini ne, kaga yanzu gashi ya mutu. Sai an ce da yake dan kungiya ne, sai an ce a gaya masa wani dai, wani akwai wani captain a unguwan yana dan ba su dan hasafi. Addini ya karanta, kuke samun dan abin hasafi a wurin shi. Har ma an taba kabbara sallah da suka ce gashi nan ya zo unguwa yana raba agogai. Sai liman da ya sallama sai ya ga ba sauku sam a bayan shi. An zanna a sallan magariba an kabbara da aka ce ya shigo unguwan, kawai sai suka tafi abinsu. To shi wannan da yake ba da wannan abubuwan da hako ke watsar da magariba ku je addini ya karanta, a tambaye shi. Ba injiniya ne ya karanta ba, amma gashi kuna zuwa wajen shi. Ba karanta addini ne ya maishe ka mai addini ba. Kowane abu kana yin addini a kowane ɓangare. Kowane addini, kowane ɓangare kana yin addini, kuma za ka sami tsira ta nan. Saboda haka ta wannan ta architecture din nan sai ya zama shine mafitan ka, duniyan ka da lahiran ka. Abin nufi shine ka yi kyakkyawan wannan aikin saboda Allah. Ya amfane ka, ya amfana gidanku, ya amfani al'ummanku, ya amfani al'umman musulmi, sannan kuma ya zama maka guzuri ya zuwa lahiran ka. Shine abin nufi. Saboda haka kowane fanni ne ka zaba za ka yi, tarbiya ce ake maka. Saboda haka manufan ka yanzu shine ka zama mutum nagari. Fatan mu shine idan lokacin da kuka dago, to ku ne za ku maye gurbin wa'annan mutanen, wa'anda ba su san ciwon kansu ba, suke cutan al'umma. Ya zama ku lokacin ku insha Allahu, lokacin gyaruwa insha Allahu ya yi. Kyakkyawan fata muke insha Allahu a nan gaba. To da yake ainihin lokaci ya ƙure ƙwarai da gaske, zan sake nana ta mana wani abin da nake nanatawa. Gaskiyar magana cewa muna sake dangane da tarbiyyar yara. Na an faɗi wannan ya fi a ƙirga a wannan munasaban, amma kamar ba a ji. Sai ka ga a ce mutum wai ɗan uwa ne, wai ɗan uwa ne, amma kuma da shi da mutumin gari duk ɗaya shi ma 'yarsa tana yin talla, bai damu ba. Abin da ya dame shi shine kawai ya zai rayu. Shi wa'ansu ma haba su kula da tarbiyyan, hatta rayuwar yaron ma ba su damu ba. Hatta ma ina yaro ya kwana ma bai dame su, kawai harkan gaban su suke. To ku gane cewa wannan amana za a tambaye ka dangane da wannan amana da aka baka. Saboda haka lalle ne ya zama mu ɗauka mu kanmu za mu tallafa mu makarantun fudiya. Yanzu mun bar fudiya ɗin nan a hannun da'irori ne. Saboda haka idan da'ira ƙarama ce kuma tana ɗan fama da 'yan matsalolin abubuwa, to sai ya zama fudiyanta ma irin haka ne. In da'ira tana ɗan ƙarfi-ƙarfi, sai ka ga fudiyanta da ɗan ƙarfi-ƙarfi. To haka al'amarin yake. To ya kamata a ce akwai mustawa da za a tallafa mu duk fudiyoyi ne su zama bai ɗaya. Na san ba za mu iya ba yanzu, amma idan muka sa aniya muka fara tunanin cewa to akwai buƙatar a sami wani mustawa da aƙalla shi kowace fudiya za ta kai, ta yadda za a iya tallafa mu wasu fudiyoyi da ba su iya kaiwa wannan mustawan ba. Za mu iya muka tallafa mu juna. Ba batun a bar mu kowace da'ira ta yi makanta ba, ya zama kenan akwai tallafi na fudiyoyi a mustawan harka gaba ɗaya, duk ba a mustawan da'ira kawai ba. Ya zama akwai tallafin da ake ba wa'annan makarantu. Na san zai mana wahala, amma dai da kyakkyawan aniya da taimakon Allah insha Allahu za a iya yin ɗan gwargwadon abinda za a iya insha Allahu alazim. Kuma muna fata insha Allahu nan gaba abubuwa su gyaru. Zan ƙarƙara magana ta da cewa ku yara da wanda kuka zo nan da wanda aka bari gida, Allah ya maku albarka. Allah maɗan sarki ya buɗe zukatanku, ya sa muku fahimta, ya sa ku zama manyan gobe na gargaru, ya sa ainihin mafitan al'umman nan a hannunku. Allah mansarki ya kyautata tarbiyanku ya kare ku da kariyansa. Mun sami hadarin mota a jiya a yayin da ainihin wasu ƴan fudiya suke zuwa sun wanda suka fito da Kano, daga Kano sun tsaya a ƙarfi don su haɗo da wasu, to ka zo ka cire man maganar.